Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. A Najeriya, rundunar mayakan ƙasa da ta sama da kuma ta ruwa sun kai farmaki na haɗin gwiwa a jihohin Lagos da Ogun, wanda ya halaka akalla mayakan sa kai 114 da raunata wasu masu yawa. Wannan ya biyo bayan farmakin da dakarun sa kai kan sansanonin mayakan sa kan a waɗannan jihohi da ke kudu maso yammacin Najeriya. Brigadier General Rabi Nasir, wanda shine daraktan yaɗa labarai na mayakan ƙasar, ya ce bayanai daga jami'an leƙen asiri na mayakan ƙasar sun nuna cewa mayakan sa kai daga yankin Niger Delta suna buya a dazuka da ke ce ko kan gabar ruwa. A bayan nan dai mayakan sa kan sun zafafa kai hare-hare kan bututun mai da wasu muradun mai a yankin Niger Delta mai arzikin mai, kuma sun yi barazana za su yi ƙarin barna kan kadarorin mai da ke yankin. A hira da yayin muryar Amurka, Brigadier General Abubakar ya ce matakin sojin wani bangare ne na tabbatar da yaucin Najeriya. Ya ce farmakin zai hana mayakan sa kan yancin walwala tare da lalata sansanoni domin hana su wuri da za su shirya kai wasu sabbin hare-hare. A Siriya, rundunar taron dangi da Amurka take yi wa jagoranci a fafata wadda ake yi da mayakan sa kai na ISIS ta fi ba da ƙarfi a hare-hare da take kaiwa kan birnin Manbij kusa da birnin Aleppo, kamar yadda jami'ai suka yi bayani jiya Juma'a. Amma rahotanni daga fagen daga suna nuna cewa har yanzu mayakan sa kai suna rike da wannan birni. Farmakin da aka yi ta sama a bayan nan a yankin Aleppo a lardi da ke arewaci, wadda ya hada da Manbij, ya lalata wasu muradun ISIS daban-daban har 19 da wurare 17 da kungiyar take jan daga, inji cibiyar kula da yaƙe-yaƙe ta Amurka. Haka nan harin ya lalata wani babban makami da wasu motocin yaƙi biyu na kungiyar ta ISIS. Sashin Kurdawa na muryar Amurka ya ba da rahoton cewa ana ci gaba da gwauza yaƙi a tsakiyar birnin Manbij din, yayin da dakarun taron dangin suke ci gaba da lugujen wuta ta sama. Wata kungiyar mayakan sa kai mai adawa da ISIS tana fafatawa da kungiyar a cikin birnin akan tituna da kuma kororo-kororo, yayin da rundunar taron dangin take ƙara yin zobe kan babbar tungar mayakan sa kan a wannan birni. Hukumomin Amurka suna binciken zargin ko barayi ta intanet sun kutsa cikin kwamfutar yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton a zaman wani bangare na gagarumin hari kan jam'iyyar Democrat. Jami'an tsaron Amurka sun gaya wa kafofin yada labaran Amurka cewa hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka, wato FBI, da ma'aikatar shari'a su suke gudanar da wannan bincike. Babu ɗaya daga cikin hukumomin da ta tabbatar da haka, ko da shike hukumar FBI ta rubuta muryar Amurka cewa tana sanar da rahotanni dangane da wannan batu a kafofin yaɗa labaran na Amurka. Wannan zargi yana zuwa ne a daidai kuma lokacin da jam'iyyar take tabbatar da cewa kutsen ya taɓa kwamitin yaƙin neman zaɓen wakilan majalisar ƙarƙashin wannan jam'iyya. Zuwa yanzu dai jami'an jam'iyyar suna zargin Rasha zaman wacce ta yi kutsen, lamari da ya ƙara zafafa zargin da ba a tabbatar ba cewa Rashin tana ƙoƙarin katsa London cikin siyasar Amurka domin ganin Donald Trump ya samu nasara a gangamin yaƙin neman zaɓen ta bayan kammala babban taron jam'iyyar Democrat. Mrs. Clinton tare da mai gidanta mataimakin tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da mataimakinta da iyalansa jijima sun yi gangami a birnin Philadelphia, inda ta gaya magoya bayanta cewa suna da aiki a gaba. Shi ma da yake yaƙin neman zaɓe jijima, Donald Trump ya ce daga yanzu babu sauran ragarwa Mrs. Clinton bayan irin caccakar da ta yi masa a gangamin na jam'iyyar Democrat. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta yi watsi da kalaman da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi cewa rundunar sojin Amurka tana goyon bayan waɗanda suka shirya juyin mulki a ƙasar wadda bai samu nasara ba. duk wani kokari na nuna cewa wani a wannan ma'aikata ya goyi bayan juyin mulki ta kowane hali maganar banza ce in ji kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Peter Cook a magana da ya jiya. Shugaban na Turkiya Erdogan ya zargi General Joseph Botel na Amurka wanda ya bayyana damuwa kan makomar juyin mulki na lokaci mai tsawo kan dangantakar Amurka da Turkiya. Kai waye ka san matsayarka kana goyon bayan waɗanda suka yi juyin mulkin maimakon ka gode wa ƙasar nan saboda ta samu galaba kan yunkurin juyin mulkin, in ji shugaba Erdogan. General Botel shi ne yake jagorancin cibiyar kula da yaƙe-yaƙe da Amurka take gudanarwa a gabas ta tsakiya. General Joseph ya fidda sanarwa jiya Juma'an yana ƙaryata duk wani rahoto da yake nuna cewa yana da hannu ko yana goyon bayan juyin mulkin da aka soyi a Turkiya a zaman abin takaici kuma ba gaskiya ba ne. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara wa'adin aikin kiyaye zaman lafiya da take yi a Sudan ta kudu har zuwa 12 ga watan Agusta mai zuwa, a kuma daidai lokacin da ake samun ƙarin rahotannin ɓarkewar sabbin tarzoma a jihohi da ke kudancin ƙasar. Gobe Ladi ne yake sa ran wa'adin na yanzu zai daina aiki. Shawarar da wakilan kwamitin baki ɗaya suka yanke jiya Juma'a a New York an ɗauki matakin a zaman wani ɗan gajeren lokaci ne yayin da manyan ƙasashen duniya za su yi nazarin mataki na gaba ko su tura ƙarin sojoji zuwa ƙasar ko kuma su ƙara azawa ƙasar takunkumin sayar mata makamai ko kuma matakan duka biyu. A halin da ake ci kuma kwamitin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da umarnin a tura rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa mai ƙarfin jami'ai mai tanda 28 zuwa Burundi domin hana keta ƴancin bil'adama da samar da daidaito domin a gudanar da shawarwarin sulhu tsakanin al'ummar ƙasar. Kwamitin ya bayyana fatar kasancewar 'yan sandan a ƙasar zai samar da yanayi mai kyau domin a yi shawarwari masu ma'ana domin ƙasar ta magance cikas da ta shiga ta fuskar siyasa. A jihar California an kashe ɗan sanda ɗaya aka jikkata ɗaya kuma sakamakon harbin su da aka yi da asubahin jiya Juma'a a birnin San Diego. Lamarin ya kunya a unguwar da jami'an biyu suka saba aiki kamar yadda hukumomi suka yi bayani. Duk ƙoƙarin da takwarorin su suka yi na hanzarta kai su asibiti Jonathan de Guzman ɗan shekaru 43 da haihuwa wadda aka harba har sau biyu a ƙirji ya cika sakamakon harbin da aka masa. Guzman wadda ya shekaru 16 yana aiki ya bar mace ɗaya da kuma yara biyu.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi ne. Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko zai yi magana akan cutar hawan jini, cutar da ta zama ruwan dare ga mai duniya. Rahotanmu na biyu zai magana akan matsalolin da gurɓataccen ruwan sha ke haifarwa. Rahotonmu na uku zai magana akan mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu. Shi ma rahotonmu na huɗu zai yi mana magana ne akan shawarwarin da aka baiwa mata masu juna biyu da kuma mata sabbin haihuwa game da yadda za su kula da kawunansu domin rage mace-macen mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda tare da Dr. Ramatu Hassan, babbar jami'ar kiwon lafiya mai kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiya ta ƙasa da ke Abuja, a inda za ta yi mana cikakken bayani game da shiri na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bullo da shi domin taimakawa al'ummar Najeriya wajen raba su da cututtuka daban-daban kyauta a cikin kwanaki 100 masu zuwa. Sai a biyo mu sannu akan hankali domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Cutar hawan jini cuta ce da ta yawaita cikin al'umma, kuma cuta ce mai kawo matukar illa ga jama'a, wasu lokutan har da sanadin rasa rai. A shekarun baya, bincike ya nuna cewa cutar ta fi kama manyan mutane masu shekaru sama da 40, sai gashi yanzu ta zama ruwan dare har yara ƙanana ba ta bari ba. To ko me ke haifar da ciwon ga yara ƙanana? Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto.
Mun yi hira da Dr. Aliyu Fati, ƙwararren likita a babban asibiti da ke birnin Dutse a Jigawa.
Hawan jini ya kasu kashi biyu daman, akwai wanda ake cewa na primary, akwai kuma na secondary. To na primary din shine wanda shi ba a san dalilin da yake kawo shi ba, amma dai an fi samun shi a manyan mutane daga shekara 40 zuwa sama. Aka fi samun shi. Sannan akwai na secondary. To shi na secondary shi kuma an fi samun shi a yara. Ga abin da ake nufi shine hawan jinin da akwai dalili, shine ake nufi da secondary. Mafi abubuwan da yawa da suke kawo wannan hawan jini a yara din, na farko kuma wanda shi yafi kowanne yawa shine cutan koda. To idan yaro yana da cutan koda, ko yaro ko saurayi yawanci, to daga wannan cutar koda din ita take haddasa mishi shi kuma ya samu hawan jini. Sannan akwai sauran cututtuka kamar ciwon zuciya a yara, akwai wanda dama ake haifan su da shi, akwai matsala wajen haihuwa din, to wannan zai iya kawo. Akwai kuma wanda ƙwayoyin cututtuka suke kawo, ana kiransa rheumatic heart disease. To wannan rheumatic heart disease shi ƙwayoyin cuta ne yake shiga yawanci kaman kurajen lagwada da yara suke yi. Wasu wanda ba su dace ba, ƙwayoyin cutan sai su shiga cikin jini, sai su je su taba ita zuciya din. To wannan da ya ƙarshe sai ka ga ya kawo musu ciwon zuciya, har zuciyar ta zama ba ta aiki, ta sanar da haka kuma hawan jini shi ma sai ya zo ya shiga.
Ko akwai waɗansu hanyoyi ko kuma rigakafi da za a yi domin kare yara daga hawan jini?
To rigakafi dai kamar yadda muke ya danganta da menene ya kawo wannan ta hawan jini din. In kamar na cututtukan koda ne, to mun san akwai abubuwan da ake alakantawa da shi, musamman shan magani barkatai, maganin da bai kamata a sha ba na gargajiya, ai ta dura wa yaro magani mai daci ko mai wani abin nan haka, amma maganin asibitin ne likita bai ce a sha ba, an je chemist kawai an siyo an sha. Irin wannan magungunan barkatai yana haddasawa.
Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Amfani da ko kuma shan gurbataccen ruwa na ɗaya daga cikin abin da ke yada cututtuka a cikin al'umma. To ko a ina irin waɗannan ruwa suke taruwa, kuma yaya za a iya kare kai da yin amfani da su? Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar.
Ruwa abokan aiki, ruwa abokan tafiya, ruwa rayuwar bil'adama, ga yadda ruwa suke da matuƙar tasiri. Ta kowane ɓangare malaman tsafta na hannunka mai sanda ga mutane da ke amfani da ruwan gyabba, gulbi ko ƙwarama sabilin sha lokacin damina, da malaman tsafta suka ce galibi mutanen karkara to su yi hatara don gudun kamuwa da cututtuka masu nasaba da ruwan sha marasa tsafta. Malam Usman Yakuba, malamin tsafta a hukumar kare lahiya ta jiha DRSPE, shi ina maudu'in rahoton mai mai da gaba.
A yau za muku bayani bisa kan unhwani da ruwa na sama in sun kwanta a ƙauyukanmu, ko kuma kusan gari ma, ko kuma gonakai wanda mutane sun taino ma suna amfani da wannan ruwa. Lalle ruwa ya zama wajibi a rayuwa, bayan da za a yi wani abin kana iya umba shi ka nemo wani, amma shi ruwa dole sai ruwa. To kun ga kenan sai an ba mutane bayani na farko bisa kan illolin da wannan ruwa yake bada. A iya ganewa da ruwa in Allah ya yi su, ai suna kwaso shara da bayan garin mutane da musashe duk su gangamo su zuba a cikin tafkin nan. To kun ga abu ya tsima ya zama malati kenan. in dan adam ya sha ko dabba ta sha zai kawo mishi ciwurtuka ma'ana kamar su zawo ciwon ciki su kurkunu su ciwon tsagiya duk abubuwa ga sanan dai wanda an san da su a shekarun baya amma ya ne ake a dauke su duk zalla mutanen mu karkara ba su sani ba to a kiyaye
matakin a dafa ko a taci da wannan kyalle zuwa amfani da sinadare na kashe cututtuka a cikin ruwa shine mafi alala ga matakin kare kai ga abinda ya jibaci ta farkin tsafta Malam Usman Yakuba kwamishinan kula da tsafta ya samu a hanya
tunda ya zama dole a sharuwan nan menene ya kamata a yi abinda ya kamata a yi ruwan nan akwai maganin da muke ci mishi aquatab aquatab duk kowace likita kuka je in kuka tambaya in mutum ma zai gidan gona ko wata biyu ne ko wata uku ana kilga a bashi na wata tsawon wata na uku ya dora daukar ruwa kamar bidon na liter 20 sai ya sa banga kwaya guda in ya sa kwaya guda duk kwayar cita da ke ciki duk ta mutu sai in hande shi na farko kuma in ma bai samu wannan magani ba wannan ruwa a tace shi na biyu a samu a tukunya a dan tausa shi ya taso kwayan cuta su mutu ma'ana ga hanya uku dai wanda ai hatara kada a hanya na uku a samu dan adam bai bi ko daya ba in ya kamar ciwo kun ga yawa kashin kan shi na akwai wani bangare shi ma muna so mu dan mutane bayani shi kamal dangin mu masu kawo nono kasuwa suna tsayawa wannan ruwan su kwalhe su su kara ga nono dan lahi ne kun ga lahi ya zama biyu lahi bangaren addinin musulunci ka kara mu nono ruwa kuma lahi bisa bangaren likita ka kawo ruwa mai cuta ka zuba to a iya kiyayewa shi ma nonon nan a sai abin da ake cewa eau de javel a ga litir guda sai ka kaudasa abu daya biyu uku dashi uku shi ma wannan ka huda soto kenan nono ya zama lahiye
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
masana harkar kiwon lafiya na kara jaddada muhimmancin awo ga mata masu juna biyu domin samun raguwar matan da ke mutuwa a yayin renon ciki da haihuwa Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto
babbar jami'ar kula da lafiyar mata a babban asibitin garin Kagara dake yankin karamar hukumar Rafi dake jihar Niger Hajiya Kulwa ba kwace ta bayyana haka yayin gangamin fadakar da mata akan harkokin lafiyar su da ta kananan yara da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a garin na Kagara
zuwa awo ga mace mai ciki yana da muhimmanci matuka domin ko yayin da ta zo awo shine za a samu a kare lafiyanta da na lafiyan abin da ke cikin ta yayin da mace take da juna biyu ta zo asibiti akwai binkice masu yawa wanda ake yi don a gano yanayin lafiyanta da lafiyan abin da ke cikin ta za a yi ayi mata gwaje-gwaje tun daga zuwa awon fitsari zuwa awon jini da kuma a aunan numfashin dan da ke cikin ta da kuma ita ma tafiyan jininta a gani halin da take ciki saboda akwai illoli da yawa da suke tattare da wayannan lalurori in suka aka samu akasi a cikin su wanda yake za ya kasance hadari gare ta da abin da ke cikin ta shi yasa idan ta zo asibiti aka gwaggwada ta inda ke da kuskure sai ayi maganar maganin shi inda kuma yake daidai sai a bata kwarin gwiwa akan ta ci gaba da kula da lafiyanta da ci makan da za ta ci har Allah ya kai ta kai ga haihuwan abin da ke cikin ta
yawancin mata da suka halarci taron nan sun koka a game da halayyar jami'an ku na yin buris da su a lokacin da suka zo haihuwa wani irin mataki za ku dauka na shawo kan wannan matsala domin ganin sun karfafa matan zuwa asibitin lokacin da za su haihu
a kowane lokaci kai kira mata a irin wayannan bayani to irin abin da za su zo da shi kenan amma a zahiri wani lokaci ba haka bane saboda su dai aqidan su shine na idan mace ta tafi asibiti haihuwa ta kasa to yayin da kai kazo kana jawabi akan cewa me yasa ba su zuwa to za su nemi wani abu na defense sai su ce gashi amma a zahiri ba haka bane in dai an yi ada yanzu malaman asibiti sun kyautata halayyar su
wani irin matakai kuke dauka na shawo kan wannan matsalar na cewa mata suna ga zuwa asibiti gajiyawa ne
insha Allah abinda muke shine wayar da kai muna da kungiyoyi tun daga kungiyoyin musulunci na form 1 haka da mu karan kanmu kungiyoyin malaman asibiti da su karan kansu kungiyoyin mata irin groups nan da suke yi din na mata to muna bi ta irin haka a kowane lokaci suka yi taron su ana dan tura mata mace guda cikin malaman asibiti wanda ke tana zuwa tana fata kaddar su akan illolin rashin zuwa asibiti da amfanin zuwa asibiti sannan a kowane lokaci wanda suka je asibitin akan samu yan kyaututtuka wanda gwamnatin jihar Niger take badawa wanda yake kan kasance waje ta zuwa aka bata in ta koma wanda bata je ba za ta gani wannan zai sa ta yi kwadayin zuwa kuma sannan akwai asibitocin da yake lokacin da aka samu NDG program din nan aka yi magani ana bada shi kyauta a matsayin MDG program to yawanci idan suka koma da irin wannan kyaututtukan yakan sa wayansu su dawo wanda yake a lokacin an samu matukar canji a yawan mata in ka duba population din sai ya zanto ya karu dangane da wannan magana MDG program din lokacin da aka zo ana bada magunguna kyauta da wasu aliyoyi ma da ake babba mata yayin da suka je awo
babbar jami'ar kula da lafiyar mata a babban asibitin garin Kagara da ke yankin karamar hukumar Rafid ta jihar Niger kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Muhammad Salisu Rabiu a jihar Bauchi ma an fadakar da iyaye mata da yara kanana sabbin haihuwa da su tabbatar da sun yi amfani da kayan da aka ware domin ceton ran mace-macen mata da kananan yara yayin haihuwa inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo
Pharmacy Jibrin Aliyu Tulde shi ya furta haka a lokacin taron bita na wani daya
to wannan taro da aka yi yau da taro ne din saboda fadakar da jama'a wajen yin amfani da wasu magunguna na musamman da aka ware su don rage mace-macen iyaye mata da kuma yara kanana wanda suke da matukar muhimmanci wanda gwamnatin tarayya ta ware su musamman wasu kayayyaki guda 15 wanda suke da matukar muhimmanci a yayin haihuwa da kuma lokacin da yaro yake renon yaro musamman shekara na farko abinda aka lura da shi majalisar ɗinkin duniya ta lura cewa musamman a Najeriya an samu ci gaba wajen rage mace-macen kananan yara yan kasa da shekara 5 da iyaye mata to amma sai aka lura sabbin haihuwa mace-macen abin da su mutuwan su ya karu ne to sai aka yi la'akari cewa akwai wasu magunguna masu muhimmanci wanda su ne rashin kula da yin amfani da su yake kawo wannan mace-macen yan kasa da shekara ɗaya din nan sabbin haihuwa shine musamman kamar abin da ya shafi kula da tsaftan cibiya da kuma rashin zuwa asibiti da wuri wajen awo ga iyaye mata saboda haihuwan yaran da ba su cika watannin su na haihuwa ba
Pharmacy Jibrin Aliyu tafi da kenan Dr. Lamaran Makamadatti yayi karin haske dangane da taron.
Wannan taro an kira shi ne don a kara wayarwa kan jama'a akan wayansu magunguna da ake amfani da su don amfanin iyaye mata da jariran su musamman cikin sati 4 bayan haihuwa jariran da aka haife su wanda ba su ma fi sati 4 ba su ne ake magana akan su yau. Wannan abu ya nuna cewa shi magani da ake bayani a kansa ana iya amfani da shi a cibin yara wani sabon ci gaba aka samu na wannan magani sunansa a turanci ana kiransa clohexidine gel to shi wannan abun kowace mata za a iya koya mata yadda za ta iya shafa shi a cibin abin da ta haifa har lokacin da shi cibin zai fadi ya warke to ana ganin wannan magani yana kiyayewa da cututtukan da za su iya taba wannan wajen kuma an yi amfani da shi a nan jihar Bauchi da jihar Sokoto a lokacin da aka kawo shi Najeriya so bayan yan shekaru da amfani da aka ana gwaji da shi an gano cewa yana da matukar amfani kuma yana taimakawa iyaye mata da yara wajen lura da yaran su
Dr. Lamaran Dattijo kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Amina Girbo Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bullo da wani shiri na gaggawa domin kawar da wasu cututtuka da suke addaban al'ummar Najeriya. Shirin mai suna Rapid Response Initiative a turance zai gudana ne a cikin kwanaki 100. Dr. Ahmadu Hassan babban jami'a ce mai kula da allurar rigakafi a ma'aikatar lafiya ta ƙasa da ke Abuja. Ita ta shaida hakan ga wakiliyarmu Madina Dauda a wani tattaunawar da suka yi da ita a Abuja.
Me da me kuke son ku yi to anan din?
Yawwa, abubuwa ne kala-kala. Na ɗaya akwai fadakarwa. Fadakarwa na cewa a gaya ma mutane me za su yi su kula da lafiyarsu. Saboda wanda yake karkara, wanda kuma bai da isasshen abin kanshi. Abubuwan rayuwa sun addabe shi ba kullum yake zama ya yi tunani game da me ya kamata in yi ba kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda mutane za su iya yi ma kansu su kare lafiyar kansu ko da ba su da komai na biyu kuma ana da nufin a gyara ɗakunan shan magani irin waɗannan ƙanana da suke ƙauyuka a kowane sashe na Najeriya adadin ɗakunan magani guda 101 saboda a samar ma mutane waɗanda suke karkara, waɗanda ba su da ƙarfi, inda za su tafi su nema a taimake su in ba su da lafiya. Na uku akwai health insurance, wannan asusu da aka ƙirƙiro na gwamnati wanda mutum zai ba da ɗan wani abu ɗan kaɗan, Naira 200 gare ka, Naira 400 gare ka a wata ne, a kowane wata biyu, a kowane wata uku ne wa'annan ƴan ɗaruruwan, saboda a yi asusu da za a riƙa sayan magani da ɗan tarkacen kayan aiki da za a sa a cikin wa'annan ƙananan asibitoci. To ana sa a kafa wannan irin asusun a dashi a ƙauyuka, a ƙauyuka a zauna a yi musu yadda za su yi, su gane yaya za su yi, a kafa ɗan ofis ɗan ƙarami wanda zai daɗa kulawa da tabbatar da an yi wannan abubuwa, saboda kar ɗakin maganin ya mutu. Dama abin da ke kashe shi saboda rashin me za a yi amfani da shi. Amma wannan aiki da za a yi na Naira na kwana 100 a kyauta za a yi ba ruwan gwamnati da wannan shirin na wannan asusun da za su kafa na kansu, babu shi. Ana kuma nufin a yi aiki na tiyata na ciwar wata waɗanda mutum na yawo da shi a jiki, amma saboda bai da kuɗi bai san yadda zai ba sai ya haƙura. To ana son a yi wa'annan irin tiyata a kyauta na wajen mutum 10,000 a kowane sashi na Najeriya, amma adadin mutum 10,000 cikin kwana 100 daga yau.
Wani irin ciwo ake nufi?
Kamar ciwon haniya wanda suke ce ma daddali. Akwai hydrocel irin wanda ake cewa gwaiwan maza, akwai maƙoƙo masu ciwon maƙoƙo, akwai yara da ake haihuwa da ƙafafuwa ba daidai ba sun murɗe, kuma suna nan a ƙauyuka da karkara, kuma da mutane yayi waɗanda ba su da galihu duk za a tattara su. Akwai irin waɗanda ake haifa yara lebansu a buɗe, so kuma za a yi musu tiyata a kyauta. Sannan kuma za a zauna mutum 10,000 su kuma za a duba su, a yi musu bincike na ciwon suga, na hawan jini, da ciwon kansa na mata da na maza. Kansa guda biyu ne dama suka addabi mata a Najeriya, ciwon sankara ko ku a ce ciwon daji, kala biyu ne, da ciwon nono da ciwon mahaifa. To su ba wa'annan za a bincike mata guda 10,000 a kowane sashi, adadi 10,000 a kowane sashi na Najeriya, a duba a gani irin wa'annan mata in suna nan a nemo su a yi musu magani. Wa'anda suke da ciwon sankara da ya kamata a cire, za a cire musu a kyauta a nono. Wa'anda suke da shi kuma a mahaifa za a yi musu maganin shi, in bai dinga yana da magani in bai yi nisa ba. In yayi nisa kuma ana cire mahaifar gaba daya. To wannan ma kuma za a yi shi duka a kyauta a cikin kwana 100 daga yau, wata uku kenan da kwana 10.
Dr. Ramatu Hassan, babbar jami'a mai kula da allurar rigakafi a ma'aikatar lafiya da ke Abuja kenan, take wa Madina Dauda bayani akan shiri na musamman da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na gaggawa domin taimakawa al'umma wajen kawar da wasu cututtuka da suke fama da su kyauta a cikin kwanaki 100. Ibrahim Alfa Ahmad Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmad ne yake cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A Najeriya, rundunar mayakan ƙasa da ta sama da ta ruwa sun kai farmaki na haɗin gwiwa jihohin Lagos da Ogun, wadda ya halaka aƙalla mayakan sa kai 114 da raunata wasu masu yawa. A Siriya, rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci a fafatawar da ake da mayakan sa kai na ISIS ta fi ba da ƙarfi a hare-hare da take kaiwa kan birnin Manbij a kusa da Aleppo. Daga jihar Florida da ke kudancin Amurka, rahotanni sun ce mutane hudu sun kamu da cutar Zika ba tare da sun yi wata balaguro zuwa yankuna da ake fuskanta da wannan matsala ba. Wannan ya fito ne daga bakin gwamnan jihar Rick Scott a bayani da ya yi ga manema labarai jiya Juma'a.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.